لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo wannan rana mai albarka wato ranar talata 21 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da wato 10 ko ga watan 3 shekara ta wato 10 ga watan 3 shekara ta 2026 miladiya dan ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan babban masallaci mai albarka na Juma'a na cikin Kandegar National a unguwar Tala babban birnin Yamai Jamhuriyar Niger kuma wannan shine darasin mu na 20 daidai a wannan shekara sannan a cikin suratul Nisa wannan shine darasi na 23 muna nan a cikin suratul Nisa a jiya idan ba manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta 57 yau Allah yadda zamu tashi farkon aya ta 59 akwai mun tsaya a aya ta 58 a jiya kenan yau zamu tashi farkon aya ta 59 muna fata Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci
amin
duk abinda zamu karanta ko mu fada Allah ya datar da mu ya dora mu bisa ga daidai ko da mun fada abinda yake ba daidai ba ya Allah ka ba mu ikon dawowa kan abinda yake daidai kafin wato mu rabu alaramma Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri min فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
نعم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيماني ati'u Allah wa ati'u Rasul ku yi biyayya ga Allah wa ati'u Rasul kuma ku yi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah yace ati'u Allah ku yi biyayya ga Allah da'a ga Allah ngani ko ku bi Allah sau da kafa kada ku saba masa duk abin da yace ku aikata ku yi kokari ku zo da shi ku aikata duk abin da ya hana ku yi kokari ku nisanci abin da Allah ya hana wannan shine biyayya ga Allah wa ati'u rasula ku yi biyayya ga manzon Allah ku bi shi sau da kafa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma amartukum bihi fa'atu bihi mastata ko mastata'tum duk abin da na umarce ku da shi wato ku zo da shi gurgurdan iyawa au kama qala alaihi salatu wasalam wa ma nahaitukum anhu fantahu duk abin da na hane ku wato dangane da ku bar shi to ku bar shi kaga shi ba ce maskatsatun ba dan an san za ku iya halma abinda aka yi umarni shine ba komai mutun yake iya yi ba sai aka ce ka zo da shi daidai gurgudu kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun malaman tafsiri suka ce da Allah yace fattaqullaha maskatsatun ita ce fassar haqqa tuqatihi gurgudun yadda zaka iya shine haqqa tuqatihi kun gane ko hakikanin wato tsoron Allah to gogadan abin da zaka iya shine haqqatu qatidi shine mastaqatu wasu suka ce waccan aya ta shafe wannan aya wasu suka ce a fassara ta tai kun gane mun fi tafiya akan bata shafe ba fassarawa tai kun gane haqqatu qatidi to shine fattaqullaha mastaqatu ku ji tsoron Allah gurgurdan iyawarku kun gane ko to Allah subhanahu wataala yana kiran masu imani ati'ullaha ku yi wa Allah biyayya wa ati'ur rasula ku yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama biyayya kamar yadda jiya muka karanto hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai dai wanda ya ki sahabbai suka ce wa zai ki shiga aljanna ya rasulullahi me hankali ne wannan wani mai raunin kwakwalwa ne wani mara rabo ne wannan sai manzo Allah ya ce man ata'ani da kal janna duk wanda ya min biyayya zai shiga aljanna wa man asani faqad aba duk wanda ko ya saba mini hakika shi yake kenan saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda yake babba abu ne wanda yake wato al'amari ne wanda yake mai girma hasara ce wacce take mummuna kamar yadda Allah subhanahu wataala ya sa shi bin manzon Allah ya zamto jarabawa ya zamto wani exam kun gane ko wata jaraba da aka ba wa duk wanda ya da'awar son Allah duk wanda ya ce masoyan Allah ne to ga jaraba Allah ya kawo Allah ya ce qul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yuhibbukum duk wanda ya ce yana bin yana son Allah ka ce da su qul ka ce da su ya rasulullah in kuntum tuhibbunallahi har in kun kasance kuna son Allah to fattabi'uni ku bi manzon Allah ku bi ni ji Allah ya ce manzon Allah karanta musu wannan aya to duk mai son Allah shine alamun son Allah shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shine zai nuna alamun wane yana son Allah yahudawa sun yi takama suna son Allah nasara sun yi wato tunkawo suna son Allah kowa yace yana son Allah to ga alama ta soyayya Allah shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane ko Allah yace ati'ullaha wa ati'ur rasula ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa ulil amri minkum da kuma waɗanda suke majunta lamari a cikin ku kalma wa ulil amri minkum malamai sun yi sabani wajen cewa tsuwa za a fuskantar kai tsaye wasu suka ce malamai kun gane ko malamai sune magada annabawa waɗanda suka ba Allah suka ji tsoron Allah domin ba kowane malami ba akwai malum kun gane ko babban riga kenan wani ba malami bane ba amma yana tafiya da sunan malami da yawan kuma mutanen ma ba su san malami ba san wanda ba malami kaga boka ba malami bane ba dan tsubbu ba malami bane ba kun gane ko malamin da ya dan ciwa mai zuwa gidajen masu kuɗi da masu iko yana musu ƙarya da fadanci shi ma ba malami bane menene malami qur'ani ya faɗi waye malami inna ma yakhsha allah min ibadihi alulama kadai masu tsoron allah daga cikin masana sune malamai malami na allah shine la yakhafuna lawmata la'im baya jin tsoron zargin mai zargi zai faɗi gaskiya da hikima baya kwadai bai yi kama da kare ba in tahmil alayhi yalhas aw tatrukuhu yalhas bai yi kama da jaki ba kamasal himar yahmilu asfar wanda wato in ya dauki ilimin amma bai san ciwon kansa ba yana iya batar da ilimin ya wulakantar da shi a gaban akan abin duniya daudar duniya ya sa a wulakanta ilimi ya ci mutuncin ilimi kaga wannan ya zama kamar jaki Allah ya buga mana misalin yahudawa da suka dauki ilimi ba su aiki da shi ba kamar jaki ne in an dora masa tarin littattafai bai san muhimmancin su ba in yaje cikin kwatami gurin salanga ma yana iya tutsu su zuba ci to kamar wanda yake dauke da ilimi baya aiki da shi wanda ke dauke da ilimi yana wulakanta ilimin domin duk wanda Allah ya bashi wato wannan matsayi na malinta to ya sani fa duk maganar da zai yi kamar yana yin ta ne a madadin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Imam Ibn Qayyim ya faɗa a cikin littafin sa Ilamul Muwaqqi'in Rabbul Alamin yace ya kamata wanda yake mai faɗa mai fatawa mai cewa Allah ya ce manzo ya ce mai ibada hukunci ya sani cewa fa yana yin magana ne a madadin Allah in yayi kamar ka dauki alƙalami ka ce na sa hannu a madadin Allah nayi buga kashi a madadin Allah to ka ji tsoron Allah ka san me zaka faɗa domin duk abin da ka faɗa duk abin da ka ce zaka zo ka maimaita shi a gaban Allah subhanahu wataala Allah ne yana jiran ka a madakata inna rabbaka labil mirsad kun gane ko Allah yana nan zai jira ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da ka furta ko ka faɗa ana nan an rubuta shi zaka zo in ma ka ce ba zaka bakin ne zai ce ni na faɗa rana kaza a daidai lokaci kaza to ka gani sai ka san me zaka faɗa kakkai gaggawa saboda a matsayinka na ana ganin girmanka a baka fatawa kai tsaye ka ce ga amsar ta kafin ma mai tambaya gama rufa baki ce ka ai gashi wannan wani irin bala'i ne kai sassauta Imam Malik Allah ya masa rahama an masa tambaya kusan 40 da ƙyar ya amsa bai fi uku ko makamancin haka ba yana cewa bai sani ba sai mai tambaya yake ganin cewa a wannan shine malikun da ake masa kirari ake ganin duk ma ba wanda ya isa ya ce sai shi zai ce yake ganin kai wannan wani irin abu ne sai Imam Malik ya ce ka je ka faɗa duk duniya kai wa Imam Malik tambaya 40 bai iya amsa maka su ba ya ce ka je ka tambaya la adri ban sani ba nusful ilmi kun gane ko rabin ilimi ce saboda mai tsoron Allah shi yake iya faɗan haka tun daga lokacin sahabban manzon Allah manya-manya wanda Qur'ani ya zo ya nuna muminai ne ya nuna cewa su jigo ne a wajen imani yan aljanna ne irin su sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda kasancewa ilimi amana ne sayyidina Umar aka zo aka tambaye shi karkashin tafsirin wa fakihatan wa abba wallahi sayyidina Umar ya ce bai san menene ma'ana abba wa fakihatan wa abba sai da aka tafi aka nemo mutanen kauye karkara domin in ta rikice a lowa Qur'ani arabiyan ne kun gane ko dan birni bai iya yare ba sai ya koma kauye zai gano yare yadda yake na gaskiya to sai da sayyidina Umar ya bibiya ya gano abba tana nufin abincin dabbobi fakiha su ma irin kayan marmarin su ne kun gane ko to amma in kai ne a yanzu kai da komai baka kai ba ka zo ka faɗi abinda baka sani ba a ilimi wannan ba malami bane ba sayyidina Umar masail da yawa sun faru a lokacin sa sai ya tara sahabbai irin su sayyidina Ali ibn Abi Talib da sauran su da na ƙasa da shi su zo su faɗa mai ai manzon Allah ya ce kaza ga yadda abin za a warware shi ai mai wa'azi ya ji yayi mulki lokaci mai tsayi kuma ya karbi wato shawara tare da girman sa Qur'ani yana sauka ya kare Umar ya goyi bayan sa Allah ya goyi bayan ra'ayinsa amma shi ne yake da wannan tawadu mu ina muke a wannan tawadu kana ga kafa ba kai ka ilimi ka san komai kana ganin kowa bai sani ba ina tawadu a ciki ina tsantseni a ciki ina tsoron Allah a ciki kana bugun gaba ka sani dukkan wannan ba dabi'u na malami malami an san shi da kankan da kai an san shi da tawadu baya nuna kowa bai sani ba sai shi baya tinkawo yana girmama sauran malamai ɗan uwansa da har ɗalibansu malamai na gaske ɗalibansa ma yana girmama su yana ba su wato kima cewa za su iya su kawo ra'ayinsu in gane ko to anan waɗanda suka ce wa ulil amri minkum ana nufin malamai su ne majibinta lamari daga cikinku to ba za a ƙi karɓar fassara su kai tsaye ba domin da malaman su ne shugabanni kun gane ko tun daga lokacin annabta haka ba a sa jahili wanda bai san addini ba ya jagoranci mutane sai wanda ya san wato addinin musulunci shine haka tsarin annabta ya taho har tsari da ya zo dan fara lalacewa aka zo aka samu masarautu na gargajiya inda kun duba can tarihi asalinsu ba na gargajiya bane ba kun gane ko asalinsu masarautu ne na musulunci yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shugaban duk duniya Allah ya turo shi hadda aljanu da mutane yake jagorancin su a masallaci ake shari'a duk wanda wata matsala ta zo biran farko shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azo a warware matsalar nan ne ake shari'a nan ake daura aure nan ake sulhu nan ake karantar da al'umma kaga shine shugaban shine jagora ba shugaban kasa ba shugaban duk mutanen duniya ngane ko sahabban nan nasu su suke taya shi wajen jihadi da yada ilimi musamman bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah sahabbai ba su zauna a Madina ba watsuwa suke har da wanda suka zo bangaren nan namu na Afirka ngane ko suka shugo cikin suka watsu don su yada addini shine Allah ya mana ni'ima addini ya zo mana haka ngane ko to yanzu kaga idan ma an dauki cewa ba ulul amru minkum shuwagabanni na jagorancin abin da shafi duniya ne to malamai su ne a faran farko domin da hakan ne abin yake har sai da yanzu yazo turawa suka shigo suka yaki sarautar da take ta daula Uthmaniyya akwai daula Uthmaniyya Turkiya amma tunda mu muna nan yankin namu daula Uthmaniyya Sokotiya ta shehu Usman dan Fodio duka masarautar duka da a gaban suke yankin masarauta ta Mali da ta bangaren wadda take bangaren abin nan ya sunan su Songhai daula Songhai duka da yankin bangaren zabarmanci duka abu daya ne daula daya ce ta masarauta daya ce in ka dauki yanki na bangaren Fulani duka masarautar da Goburawa bangaren nan yammacin Afirka duka abu daya ne da gurmancin da waye duka za ga sarauta ce waɗanda suka da addinin musulunci wato da turawa suka zo sai suka kokarin gurbata wannan masarauta suka dinga sa yaki tsakaninsu da munafinci tsakaninsu aka karya su yanzu shikenan da suna yin jihadi sarkin da yake musulmi ya je yaki wanda yake kafiri dan gargajiya ya dawo da shi kan shirya duk haka akai ko ba haka ba an yi yaki akan doran wanda yake wato suke musulmai suna yakar waɗanda suke akan kaburci su dawo da su akan abin da ya shafi addini to da suka ga wannan abin ba za su in dai suka ce za su shigo mana su cuce mu da waɗannan masarautun to ba za su samu nasara ba yanzu shikenan sai suka yi kokari suka sa munafunci a tsakanin su waɗannan masarautun suka karya su suka rage musu ƙarfi kun gane ko sannan sai suka ɗauko waɗanda fikirarsu da tunaninsu suka yi wato suka ɗora dama a farko yadda suka fara yi a yi ƙoƙari a ba su yara na wannan masarautu ɗin su je su karantar da su wato a ƙasashensu kun gane ko su je su karantar da su a ƙasashensu ashe ba karantarwa ba ne ba za su koya musu cin amanar al'ummarsu da cin amanar ƙasashensu shine haƙiƙanin gaskiya kenan duk waɗanda aka ɗiba a wancan lokaci aka kai su ƙasashen turawa su yi karatu to babban abin da ake koya musu ya za a yi ku zalunci al'ummarku ya za a yi ku ci amanar ƙasashenku in kun dawo gashi sai ka ga mutum ɗan uwanka ne baƙi amma zuciyarsa da ɗabi'unsa duka na waɗancan mutane ne shi yasa za a koya mai ka saci kuɗin al'umma ka damu ka kawo mana nan mu ajiye maka in ka ɗiba ka kai su can ko da ka mutu ba za a dawo da su cikin ƙasashen ku to waɗannan abubuwa dai da in muka shiga wannan abu dai zai ɗauki mana hankali almuhim kaga dai yadda aka karya wato ƙasashenmu ta ɓangaren jagoranci amma da masanan malaman su ne ulil amru minkum ɗin kun gane ko su ne shugabannin al'umma su ne masu karantar da al'umma kenan kaga waɗanda suka ce saɓani ulil amru minkum jagorari na abin nan na rayuwa ba su yi saɓani da waɗanda suka ce malamai ake nufi ba domin a asali malaman su ne kuma jagororin al'umma saboda hadisan da za mu zo mu karanto ku ji tun daga kan annabawa su suke jagorantar al'ummarsu su suke jagorantar su ta addini da imani sannan kuma su suke jagorantar su ta ɓangaren mai abin da ya shafi rayuwarsu kun gane ko to kenan babu wanda ya ce wa ulil amru minkum ana nufin wato jagorori na addini ya yi daidai domin su ne asali jagororin al'umma hadda a rayuwa addini da rayuwa domin ba a raba hanta da jini kun gane ko Allah ce qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kenan kuskure ne mutum yazo yana magana ana magana addini ko kasuwanci ko arka shugabanci sai ce ai ba magana addini ake ba in ka ce ba magana addini to a ciki yanzu ka hurci za a cikin harkar da ya shafi rayuwa kasuwanci a cikin kasuwanci mutum ba zai abinda Allah zai kai shi aljanna ba idan ka ci halal ka kaurecewa haram duk ba a kasuwanci ake samun su ba na Allah zai kai ka Allah zai maka sakamako wanda ya ci halal ya gudawa haram idan to ka zo ka je kasuwanci sai ka dinga cin riba ka dinga haƙinci kana tauye mudu kana algusu kana rashin gaskiya shikenan an je gaba Allah ya ce Allah wannan cin amana da a kasuwa na yi ta ba wata matsala ba a masallaci nayi ba shikenan sai Allah ya karba a duka rayuwar ka so ake lillahi rabbil alamin ka mika ta zuwa ga Allah ubangijin halittu kenan duka ba a raba addini da rayuwa duk wanda kaje yana raba addini da rayuwa to ko bai fahimci addinin ba ko kuma wato wakilin arna ne wakilin arna wanda yake musu aiki duk inda aka zo wajen magana rayuwa sai ce a ka ku kawo malaman nan su ga wannan ba magana addini ake ba wani ma an ka ce masa da Allah ayi a taimaka ka ci kai ka kalambatan man Allah nan kai musulmi ne da kake cewa ka abatan man Allah in ba ambatan maka Allah ba za a ambatan maka
gaskiya
wallahi wannan abun mu ji tsoron Allah duk inda muke mu sa Allah a ranmu zamantakewa ga baki da ana buƙatar ka sa imaninka a ciki shi yasa shine zai control ɗinka ka yi abin da yake daidai to Allah ya ce wa ulil amru minkum sai wato kuma ku yi biyayya ga waɗanda suke majibinta lamari daga cikin shugabanninku malamai suka ce sirrin da ke cikin ya ayyuhal ladina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul kaga nan an ce ati'ullaha sai da aka kawo kalma ati'ullahu a yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga Allah ya ku waɗanda kuke imani ku yi biyayya ga Allah wa ati'ur rasul kuma ku yi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai aka sa kalma ati'u duka akan wato izuwa ga Allah da kuma wa izuwa ga manzon Allah amma da aka zo ulil amr ba cewa ati'u ulil amr minkum ba lalle ka san akwai bambanci biyayyar da za a yi wa Allah daban take ko ba haka ba da ta manzon Allah amma ba irin ta ake wa shugabanni ba na addini domin su sai inda suke yi daidai za a musu biyayya abinda ya shafi addini abinda suka saba na nassi wa Allah da manzo ba a yi musu biyayya ba sai an yi fito na fito da su ba yanzu sai aka kawo wata doka da ta saba ma Allah da manzonsa sai a ce ba za a bi ba domin ta saba ma Allah da manzonsa ko da wato shugaban na ya dage zai cutar da ku sai ku ce ba za mu ma biyayya bane saboda Allah ya ce da ya ce wa ulil amru minkum ya sa sharadi ya sa doka domin a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq kaga makhluqin an-nakiratu fi siyaqin nafi tushidu al-umum in an kawo nakira cikin magana cikin umum to tana wato fi siyaqin nafi wajen korewa tana fa'idar da umumi ganewa duk babu da'a ga duk wani wanda ba Allah ba halittar Allah kun gane ko sai ga me abin da yake biyayya ga Allah ko da mahaifi ne da ya haife ka da Allah ya ce ai masa biyayya wa bil walidaini ihsana alamar yarda Allah tana da cikin alamar yarda iyayenka in ka ga alamun iyayenka sun yarda da kai to alamun Allah ya yarda da kai to ko su kuma ko da mushrikai ne an ce kai musu biyayya ko da kafirai ne makiya Allah an ce ka saba musu amma da sharadi indan akan addinin Allah ne suka kauce to nan ba za a bi su ba to haka nan shi yasa ba a ce wa ati'ul amri minkum ba sai aka ce wa ulil amri minkum ba a sa kalmar ba dan ka san tana nasu da'a tana da iyaka kenan cikin abin da suka yi na daidai za a yi musu biyayya cikin abin da suka saba ma Allah da manzo ba za a bi su ba daga mutun ya zo ya ce to baka isa ka aurar da diyarka tana shekara 17 ba 16 sai ta kai nawa sai a ce to shugaba Allah ya maka rahama ka saba ma Allah ba za a bi ka ba ko ba haka ba ba za a yi biyayya ba saboda ka kawo dogar da saba ma Allah da su wasu dokoki da ba sai mun fado su ba ake kawo kasashen mu wa'ansu ma wa'anda suke wakiltar tamu kawai in an ce nan gurin su ake kusa hannu sai ta gaggaye nan dan ya ta cika bai karanta abin da yake ciki shi yasa yanzu cutar da mu yanzu ake ta gano wasu abubuwa da an sa musu hannu an sa musu hannu shugabannin namu suna son su raba mu da wannan abu saboda sheidanin su a gurin su sa hannun nan yafi kala Allah kala su sai an zo an gano barna sai a ce to ai kun riga kun sa hannu sai a nuna muku to sai da dubara za a yi ta yaki da wannan sa hannun da aka yi ta yi ba a karanta ba an jefa mu cikin bala'i da yawa cikin wannan sunya da yawa saboda waɗanda suka jagorance mu ba su da amana jiya mun karanta ya wato menene ayat da Allah ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha kaga sun ci amana ba imani duk wanda yake cin amana wanda yake wakilta to ba shi da imani kun gane ko to Allah da yace ai wa shugabanni biyayya to sai yayi kaidi kuma aya Allah ce wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'mini Allah da manzansa su suka fi cancanta ka nemi yardarsa ka nemi yardarsu in har kun kasance ku mu'minai ne ku bayan Allah kenan akwai abin da shugabanni kuma shugaba kamar yadda zamu zo mu karanta hadisi shugaba kowane iri ne ko kafi ko wato a ƙasa ko da bawa ne haka manzo Allah ya ce ko da bawa ne aka sa shi ya zama shine shugabanka to wajibi kai masa biyayya haramun ne ka saba masa kun gane ko akwai gurare ma da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shugaban nan ko da ya kasance ya cuta maka ya cuta kakka bijire masa kakkai mai tawaye shi yasa mu aqida mutaala sunna ba a yadda ai fito na fito da shugabanni ba duk abin da shugaba ya na zalunci sai dai a bar shi da Allah a nemi Allah subhanahu wataala ya kauda shi ya kawo wato wani wanda ba shi ba amma ba a daukar a ce a fito a yi mai bore ko waye duk kasashen da kaga an yi bore ka gaya mu wacce kasa ce ta ci nasara da yin bore saboda saban Allah ne sai dai mai a ƙara lalata ƙasa to wannan haramun ne mu kiyaye wannan abubuwa turawa sun zo sun sassa mana shi a ƙasashenmu don su lalata ƙasashe a Libya an yi bore har yanzu ba ta dawo ba Sudan an yi har yanzu ba ta dawo ba duk ƙasashen da aka yi bore ka je ka ci babu inda ya dawo ne sai dai inda ya ƙara lalacewa Allah ya hana to daman Allah ya ce wal yahdharu alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim su ji tsoro waɗanda suke saba ma umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam abinda zai biyo bayan su ko dai azaba wacce take mai tsanani ko kuma fitina ta same su fitina tun a duniya ko kuma azaba mai tsanani wato in sun je lahira Allah ya mana sani to Allah ya ce wa ulil amri minkum da waɗanda suke majibinta lamari daga cikin ku shugabanninku na addini da jagoranci kenan ku yi musu biyayya duk malamin da kake tare da shi ya ce maka ka aikata kaza to in bai saba ma Allah da manzansa ba ka bi shi in baka gane baka ce malam a ina ya zo a cikin Qur'ani da sunna ya yi maka bayani domin babu wanda ake wa makauniyar biyayya sai Allah da manzo Allah ne daga ya ce shikenan manzo daga ya ce shikenan amma duk wanda ba su ba to sai an ce to an bude ido ƙurru sai a kalla idan an ga akwai wani abu da sai a tambaye shi ina hujja da dalili kun gane ko domin za mu zo mu karanto hadisan da suke wato bayani akan haka bari ma mu fara da su kafin mu kai karshen aya da Allah ya ce wa ulil amri minkum bari mu je kan hadisan Imam Ibn Kathir Allah ya kara musu yadda ya ka hadisai masu tarin yawa sun fi guda goma amma za mu takaice su sun kai kusan sha bari mu takaice su ko da ba mu karanto su da ma'ana a ƙarƙashin ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum Imam Ibn Kathir yake cewa Imam al-Bukhari Allah ya masa rahma ya kawo ruwaya kun gane ko hadisin yana cikin sahih Muslim daga Sa'id bin Jubair da an Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa wannan aya ta sauka dangane da wani sahabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike shi wato ya hada shi tare da wasu jama'a su tafi wato wata sariya kamar kace runduna ce manzo Allah ya tura amma shi bai shige ta ba rundunar da shugaba zai tura bai tafi tare da wato jama'a ba ana kiran ta sariya kun gane ko to a wannan riwayar da zamu karanta ta Sa'd bin Ubada da kuma Abi Abdurrahman As-Sulami kun gane ko an Ali Ali bin Abi Talib kenan قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريته النبي صلى الله عليه وسلم aikata wata irrindina wanda ya sa mata jagora daga cikin jagorori me zai faru a cikin wannan tafiya sai shi jagoran da aka dora wa innan sahabbai daga mutanen Madina da al-Ansar kenan mutanen Makka da Madina kenan muhajiruna wal ansar to wannan jagora nasu sai ya kasance ya kira su sai ce su zo ya tattara su sai ce sun mai wani abu ne ya bata masa rai kun gane ko sai yake cewa to ku zo wane ne shugaban ku suka ce kai ne shugaban mu waye ya dora ni shugabanci akan ku suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene hukuncin yi mun biyayya suka ce wajibi ne mu ma biyayya so sai ce to yanzu ku je ku tattaro ku makamashi karmami na wuta ku kada sannan ku bayan sun tattaro suka ce su kunna wuta a rami suka hada sai ce musu to duk ku shiga cikin wannan wutar kai sai wasu suka ce a shiga wasu suka ce ka a shiga ce ba manzo Allah ya daura mu shugabanci ba atiu Allah wa atiu rasulullah ulul amri minkum ni jagoran ku ne ku min biyayya dole ne sai wasu suka ce gaskiya ne a shiga domin me jagora ne ka a saba masa wasu suka ce kai dan me muka bar kaburci muka taho musulunci ba dan kan a sa mu auta ba gaskiya mu ba za mu shiga ba aka yi sabani ana ta sabanin nan wa'ancan da suka ce a shigan ba su shiga ba su ma wa'anda suka ce ka a shigan dai ba su shiga ba ana ta shawarwari har wutar ta yi sanyi ta kusa mutuwa sai shi ma zuciyarsa ta yi sanyi sai ce an fasa an fasa da aka je gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba shi labari sai yake cewa da sun shiga cikin wannan wutar ba za su fito daga cikin ta ba har abada
Allahu akbar
saboda wannan innama ta'atu bil ma'ruf biyayyar da aka ce a wajagorori shugabanni bil ma'ruf ta hanyar da shari'a ta yadda ne kenan shari'a ba ta yadda wani shugaba ya yi hukunci da wuta ba kun gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce Allah shi kadai yake azabtar da bawansa da wuta shi yasa lokacin sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda lokacin da aka samu matsaloli aka yaki khawarij aya ko inda suka ce a kone su da wuta kun gane ko suka wuce suka kone su da wuta kaga wannan kuskure ne wannan yake nuna maka ana iya samun kuskure ko daga cikin sahabbai ba a kone mutum da wuta duk saboda azaba ta Allah ta wuta Allah kadai yake azaba da wuta a dai mai da abin da za a halaka shi amma kada a kone shi da wuta to kaga sai manzo Allah ya ce to da sun bi shi akan batan nan to da sun zarci wutar za su ci gaba saboda kadai da ana yin ta ne a bisa kyautatawa wannan hadisin kenan حديثي نجبا نا عمر بن الخطاب الله يقرا مسه يدا يكي تشوا السمع والطاعه عن المرء المسلم فيما احب وكره بيايا دداء ينا مو كان متوم مسلمي يي و شواغبني كون غاني كو يي و الله ده منزن سا سنن شواغبني اكن ابين ده يكي سو كما ده ابين ده يكي كي شينه بيايا كون غاني كو ta Allah da manzo ita babu wani tafsiri ta jagorori sai a ce akan abin da ba saban Allah cikin abin da yake so ko ya kyamata kun gane ko wannan shine sannan akwai hadisi wanda Ubadah bin Samit Allah ya kara masa yadda yace mun yi mubaya'a ga manzo sallallahu alaihi wasallama muna masu yi cewa mun bi shi zami mai da'a za mu bi shi cikin kowane abu ba za mu saba masa ba kun gane ko wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito haka nan hadisi daga Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara masa yadda ya ce anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isma'u wa ati'u, ku saurara ku yi biyayya, ku saurara ku yi biyayya gawa ga shugabanninku, ko da an shugabantar da kanku abdun habashiyun, wato bawa wanda yake ɗan Habasha baki kenan, ana nufin baki domin a lokacin su ne baƙaƙe su Bilal da sauransu. Mun gane ko da irin wanda za a kake ganin bawa ne kamar a gurin ka kana ganin wulaƙantacce ne, inda ya zama shugaba a kanku, to wajibi ne ku masa biyayya, ku saurara mushi in ya umarce ku, kada ku ƙi wato binsa, ku masa biyayya. Hadisi na gaba, hadisin wato shi ma hadisi ne irin wannan, wato daga Ummu Husayn أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. تاجما نعلى صلى الله عليه وسلم أين يخطب أرانا حج بنقوانا. هم قالوا لكم يكي تشوى واتو كوي دي كودا أن أورا موكو واتو ما سجا بوران شنكو. هم قالوا لكم وأن دسكي بل لتابع الله. هم قالوا لكم تو كوي كسورا رامسو كمو كوي مسو بيئيا. Duk wannan ana magana ne ga jagora musulmi, kun gane ko? Ana magana akan jagora musulmi. Wannan kenan. Hadisi na gaba, sai a cikin hadisin wato Urwa, kun gane ko? Daga Abi Hurairah, Allah ya ƙara masa yadda yake cewa zai zo muku, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zo muku bayana shugabanni waɗanda suke masu fajirci, azzalimai, za su zalimce ku, za su fifita kansu a kanku, ku yi haƙuri ku yi musu biyayya akan duk abin da ya cancanta, abin da ya dace da gaskiya ku yi musu biyayya. Kun gane ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi musu biyayya akan abin da yake ya dace da gaskiya, sannan ku roƙan musu Allah subhanahu wataala ya datar da su akan abin da yake na daidai. Idan sun zalimce ku kuma, to ku nemi lada a gurin Allah, ku yi haƙuri, kada ku ce za ku fito na fito da su. Kun gane ko? Hannan hadisi na ƙarshe da za mu tsaya ko na kusa da na ƙarshe shine hadisin Abi Huraira da yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kanat banu Isra'il tasusuhumul anbiya, wato banu Isra'ila sun kasance annabawan su sune shugabannin su. Kaga maganar mu ta dawo ko ulul amr minkum, malamai suna shiga ciki jagorori, duk wani jagora musulmi malami ne ko ba malami bane ya shiga cikin wa ulul amr minkum. Kun gane ko? Wannan duka yana nuna cewa ayi biyayya ga jagorori na addini. Wannan duk ina ta takaicewa saboda lokaci. Sai hadisi na ƙarshe wanda za mu tsaya a kansa shine hadisin wato Umar, Allah ya ƙara masa yadda, ko ce Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, wato cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qal, Abdullahi bin Abbas ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, ya ce marra amin amirihi shay'an, duk wanda ya ga wani abu daga gurin shugabansa fakariha sai ya kyamaci wannan abu, to falyasbir, kun gane ko? Falyasbir, yayi hakuri, kada ya bai fito na fito ya ce zai yi fada da shi. فإنه ليس أحدا يفارق الجماعة, domin babu wanda zai rabu da jama'a, ya bar mutane ya tafi ya ware shi kadai. Kun gane ko? Ya bar jama'a, yace shubran, gurgudan shubr, taku guda, tsani guda. Kun gane ko? Fa yamutu illa ma tamaitatul jahiliya, ya mutu ba sai ya mutu akan wato mutuwa irin ta jahiliya. Allah ya mana tsari. Wannan kuma hadisi ne wanda yake ingantacce, yana cikin Bukhari, yana cikin Muslim. Haka wani irin wannan hadisin shi ma wato Ibn Umar yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗan wannan, duk wanda zai wato daga hannunsa ga shugaba, kun gane ko, ya ƙi masa da'a, to ba zai haɗu da Allah ba sai ya kasance ba shi da wata hujja da zai ba wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma idan ya mutu, wa man mata wa laysa fi unqihi, wato fi unqihi bay'atu, wato duk wanda ya mutu bai da wata mubaya'a bai biyayya ga shugaba ngani ko mata mai tatal jahiliya wato yayi mutuwa mutuwar jahiliya kenan duk wanda ya mutu yana dan tawaye ga shugaba shugaba musulmi ngani ko to wannan ya mutu yana mutuwa irin ta jahiliya Allah ya mantsari wannan hadisin yana cikin muslim yan uwa duka waɗannan nusus sun zo dan su dan na takaice su ne sun zo dan su mana bayani akan me akan haƙƙin shugaba ai masa da'a wanda yake musulmi duk abinda kawai ba za a masa da'a ba shine akan abinda yake ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon yin da'a ga shugabanni to ulil amri minkum Allah ya ce fa in tanaza'tu fi shay'in idan kuka yi jayayya cikin wani al'amari wannan ya ce daidai ne wannan ya ce ba daidai ba ne wannan ya ce gaskiya ne wannan ya ce ƙarya ne wannan ya ce wajibi ne wannan ya ce mustahabbi ne wannan ya ce makruhi ne wannan ya ce mustahabbi ne to ya za a yi kaga jayayya ta zo ko a matsayinku na muminai mutanen kirki wanda kun yi imani da Allah da manzonsa to ga shawara daga gurin Allah fa in tanaza'tum fi shay'in idan kun yi jayayya cikin al'amari wato cikin wani abu farudduhu ila Allah war rasuli kumaida shi zuwa ga Allah da manzansa ta yaya za ku maida shi zuwa ga Allah da manzansa ko ma zuwa ga Allah shine alqur'ani ko ma zuwa ga manzon Allah idan a lokacin da ayat take sauka annabi yana nan sai a koma yayi hukunci to yanzu da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah farudduhu ila Allah war rasuli ku koma qur'ani da sunna ta manzon Allah hadisansa ingantattu wanda zai wannan shine wanda Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi har in kun kasance kun yi imani da Allah kenan imani wani iri na gaskiya tu'minuna billahi wal yawmil akhir kuma kun yi imani da ranar karshe kun yadda za ku mutu za ku je ku haɗu da Allah in har kun kasance kun yadda za ku mutu ku haɗu da Allah to ku yi hakan ku koma zuwa ga Allah da manzo in kun samu sabani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to mu je mu koma zuwa ga Allah da manzo kuma wanda duk ya koma zuwa ga Allah da manzansa ya gano shine akan kuskure to imani ne zai jashi ce ya sauka rashin imani kuma zai sa shi ce ya kafe ya zauna akan ƙarya daram kenan ya yadda da shiga wuta ko ba haka ba wanda koye yadda cewa zai sauka akan ra'ayinsa ya fifita mai abinda Allah yake so da manzo akan abinda son zuciyarsa yake akai sai Allah ya ce yin hakan zalika khairun shi yafi zama alkhairi wa ahsan ta'wila kuma shi yafi wato yafi zama tabbatarce wato kyakkyawan makoma kun gane ko wato shi yafi zama tabbataccen kyakkyawan makoma shine ahsan ta'wila a domin at-ta'wil akwai fassara da malamai suke yi zalika khairun wa ahsan ta'wila wannan shi yafi alkhairi kuma shi yafi zama mafi kyawun fassara ko mafi kyawun makoma to amma sai ka ce magana fassara da zaka yi tafi shine zalika khairun shi wannan shi yafi alkhairi komawa zuwa ga Allah da manzansa wa ahsan ta'wila kuma shi yafi yafi zama tabbatar wato makoma kyakkyawa kun gane ko wa ahsan ta'wila shi yafi zama wato makoma kyakkyawa matabbaciya wacce ce makoma kyakkyawa matabbaciya shine yadda Allah da yadda manzo sannan da kuma abinda zai zanto na sakamako na wannan wato ruko da abinda yake na Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inan zalika khairun wa ahsan ta'wila wannan shine yafi alkhairi kuma yafi wato tabbata da kyakkyawan makoma kenan shi yafi tabbata da kyakkyawan makoma shine wa ahsan ta'wila sai Allah ya ce
alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna تحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
نعم الله سبحانه وتعالى يتي ألم تر إلى الذين يسكنون ينام جنا دمن زو صلى الله عليه وسلم ونغانيكو wannan aya ta sauka ne dangane da wasu sashi na Yahuda da munafukai wanda su Yahuda nan wato daga cikin su akwai wanda ake ko munafukan akwai Ka'ab bin Ashraf to Allah subhanahu wataala yake jin hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa alam tara ila allazina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilayka shin baka san labari ba ai alam ta'lam shin baka sani bane dangane da wa'anda kenan al'amarin wa'anda yas'umuna suke raya cewa annahum amanu bima unzila ilayka su sun yi imani dangane da abin da aka saukar maka shine na alqur'ani ko Allah ya ce suka ce wa ma unzila min qablika kuma sun yi imani dangane da abin da aka saukar kafin ka ngane ko inda hakikanin gaskiya ne sun yi imani da abin da aka saukar da manzon Allah sun yi imani da littattafai wanda aka saukar kafin manzo sallallahu alaihi wasallama to ba za su yi abin da Allah zai ba mu labari suka aikata ba kun gane ko domin bayan sun fada bayan sun yi wannan rayawa sun fadi wannan magana wacce take ba gaskiya ba yuriduna amma kuma ga su sai ga su suna son me ayyata hakamu ila tawhid sai ga su suna son su kai hukunci zuwa ga dagudu in har gaskiya ne sun yi imani da abin da aka saukar wa manzo sun yi imani da abin da aka saukar kafin manzo me ya kamata su idan mas'ala ta samu idan rikici ya samu tsakanin su ina za su koma sai su koma zuwa ga abin da aka saukar wa manzo zuwa ga abin da Allah ya saukar ko tunda yanzu muka gama mu'mina in dai sun cika mutanen kirki ne kuma suna son yarda Allah mai fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah kenan ga ka'ida nan Allah ya kawo to amma su wayannan sun ce sun imani sun fada da mu fadi ne na baki ba na gaskiya ba shi ne sai yazo da kalmar za'ana rayawa ne suka yi kun gane ko yas'umuna annahum amalu suna rai cewa su sun imani bima unzila ilayka da abinda aka saukar maka na alqur'ani wama unzila min qablika kuma sun imani da abinda aka saukar wa annabawa kafin ka irin su annabi Musa alayhi salam at-taura irin su annabi Isa alayhi salam injila irin su zabura gawa annabi Dawud wa atayna Dawuda zabura ko irin su me sunfi Ibrahim irin su me bayan zabura akwai injila at-taura zabura sunfi Ibrahim al-qur'ani mai girma ko to da saura wa'anda ba a faɗa mana su ba to sun ce duka sun yi imani to idan har sun yi imani dan me yuriduna an yata hakamu ila tawhid sai ka su suna kai hukunci zuwa ga dagutai wancan satin mu yi bayani akan waye dagutu dagutu shine duk mutumin da yake kira da abautata masa ko yake yin sihiri ko yake bokanci shi yasa su malaman suka ce yuriduna an yata hakamu ila tawhid suna kai hukunci zuwa ga bokaye suna kai hukunci zuwa ga kafirai masu cewa su ba su yadda da hukuncin Allah ƴan sihiri da ƴan duba kun gane ko Allah subhanahu wataala ya ce to idan haka ne to ta yaya za ku ce kun yadda da abin da aka saukar wa da manzo kun imani da shi kuma da abin da aka saukar wa saunan annaba da manzanni kafin manzo to mun ba haka ba me yake ku yuriduna kuke sai kuna son ku kanyata haka mu ila tawhid ku kai hukunci zuwa ga tawhid wasu malaman suka ce at-tawhid anan huwa Ka'ab bin Ashar shine Ka'ab bin Ashar wanda ɗaya daga cikin wato Yahudawa munafikai kun gane ko wasu suka ce munafiki ne fada'an munafiqu ila wato suka ce munafiki ne shi shi yasa ma mai jalale ne yace da suka yi sabani wato ba yahude ne suka yi sabani da sai ya tafi da shi da wani munafiki sai suka tafi suka tare da shi wannan Ka'ab wato suka tafi gurin wannan Ka'ab bin Ashraf dan yi musu hukunci li yahkuma bainahuma kun gane ko wada'a yahudi ila annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan abin da ya aikata suka aikata wa'annan mutanen su bi aje a musu hukunci gurin wato wato Ka'ab bin Ashraf shine Allah yake zargin su inda kuma sun ce sun yi imani da abin da Allah ya sauko da manzo to in dai haka ne to gashi ga me yasa kuke kai hukunci gurin da ba abinda Allah bai yarda da shi ba eh ya saba wa littafin da kuka ce kun yi imani da shi alqur'ani ya saba wa wato littattafan da suka zo kafin alqur'ani inda imanin ku na gaske ne Allah ya ce wa qad umiru an yakfuru ko bi wa qad umiru an yakfuru bi kuma sai gashi Allah ya ce su kafirce me su kafirce wa wannan wato dagutun ko ba haka ba faman yu'min billahi eh faman yakfur bil tagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusta lan tusama la inda aka yadda da qur'ani me kamata kai yakfur bil tagut zaka kafirce wa me dagut ba zaka yi imani da shi ba saboda Allah ya ce faman yakfur bil tagut wa yu'min billahi daidai take da la ilaha illa Allah kuma da malamai suke yin bayani to kaga wa qad umiru alhalin an yi umarce su an yakfuru bihi su kafirce ma wato su dagutan Allah ya hana ya ce kar su jibinci lamarin wato dagutai kar su komar da wato hukuncin su ko kuma yardar su zuwa ga dagutai Allah ya hana su sannan wa yuridu shaytan shaytan yana son me ga waɗannan wa yuridu shaytana an yudillahum dalalan ba'ida kuma shaytan yana so ya batar da su bata wanda yake manisanci kun gane ko bata wanda yake manisanci tunda duk abinda zaka bi wanda ba qur'ani ba ba sunna ba kace a matsayin kai addini da shi menene shi bata ne wanda yake manisanci ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa to su waɗannan kafiran wato wa yuridu shaytan shaytan bayan sun komar da hukunci zuwa ga dagutu to kuma sai zanto shaytan yana ne yuridu shaytan an yadhillahu shaytan yana so ya wato batar da su bata wanda yake ba'idan manisanci dazu da muka ce wa ahsan ta'wila ibn kathir Allah ya masa rahama ya kawo yace ahsan ta'wila ya kama ganganin malamai wasu ka ce rujoo fi فصل النزاع اليه خير واتو اكوما وجن رلبي جايايا زوا ga qur'ani اليه ما kenan خير زوا ga qur'ani da sunna shine yafi alkhair wa ahsan ta'wila yace ai wa ahsan aqiba shi yafi kyakkyawan makoma ko karshe shi yafi kyakkyawan karshe kun gane ko sannan ya kawo magana ta siddi wa ghairu wahid yace wa qala mujahid yace wa ahsan jaza shi yafi zama kyakkyawan sakamako kun ga abinda wato mujahid yace sannan wa huwa qaribun ibn kathir yace wannan kuma shine ma'ana mafi kusa wato a ce wa ahsan ta'wila shine ahsan jaza shine mafi kyakkyawan wato sakamako shine fassara kamar da yadda muka fassara da Hausa muka ce shine mafi tabbata wato kyakkyawar makoma sannan a dangane da wannan aya da muka karanta wato dangane da wai yuridu shaytan kamar yadda wato imam ibn kathir ya kawo shi yuriduna an yatahakamu ila tagut sannan wato wa yuridu shaytan an yudillahum dalalan ba'ida wato Allah ya ce suna kai hukunci zuwa ga tagut to ba wai ya tsaya ga tagutu ba hatta zaka kai hukunci inda ka san cewa ba hukuncin Allah subhanahu wataala zai ba wato an yi wani abu da ya samu an samu matsala tsakaninka da dan uwanka ka san kotu ta shari'ar musulunci amma saboda baka so a yi maka hukunci na Allah sai ka tafi gurin hukuncin wanda zai ba na Allah ba to wannan shi ma daidai yake da me an yi ta haka mulla qawmut kun gane ko domin ka san shari'a Allah ita ce daidai amma yanzu son zuciyarka
sai kai ka je zuwa ga inda ba za a mata Allah ba saboda baka san gaske ko ba haka ba to su ma wannan wasu malamai suka ce ai ayyata haka mu ila qawmi Allah ya ce wa qad umir duk wanda yayi haka in akan son zuciya yi ba akan ya kudurce wannan abun gaskiya bane ba to me sako ake kiransa ba aka buɗa shi wanda ya san doka ba ta Allah bace ba ya tafi yayi ta amma ya san sako ne shi ma bai yadda da bai imani da ita ba bai yadda da ita ya dai je saboda ya kare duniyar sa to wannan fasiki ake kiran shi wanda baya fita daga musulunci wane ne ake cewa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafiruna fasiquna zalimuna babban zalunci babban fasikanci babban kafirci mai fitar da mutum daga musulunci shine wanda ya kudurce wannan abin daidai ne yace ko yace daidai yake da na Allah ko yace gaskiya ne ko kuma yace ma ya ma fi na Allah to wannan sune kafirai amma me aikata shi a matsayin shi wato kawai yana yin sa dan ya samu abin da zai ci da yadda da shi wato wannan fasiki ne mai sako banda baya fitar da shi daga musulunci wannan shine maganganun da malamai suka yi a ƙarƙashin waɗannan ayoyi kun gane ko ma Allah subhanahu wataala ce wa yuridu shaytan an yadhillahum dalalan ba'ida shaytan yana so wato ya batar da su bata manesanci sai Allah subhanahu wataala ce
wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aytal munafiqin ra'aytal munafiqin yasudduna 'anka sududa
Allah subhanahu wataala ce wa idza qila lahum ta'alu su wadannan kafirai idan an ce da su ko munafikai tunda munafikai ne dama munabidi kuma kafiri ne dai
na'am
idan an ce to su ta'alu ila ma anzalallah maimakon ku tafi zuwa ga dagutan nan maimakon ku tafi zuwa ga masu hukuncin nan waɗanda suke bokaye ne masu sihiri ne wanda ba su yarda da hukuncin Allah bane to ta'alu ku zo ila ma anzalallah zuwa ga abin da Allah ya saukar na alqur'ani domin me Qur'ani ya raba muku gaddama ya muku hukunci wa ila ar-rasuli ku tawo zuwa ga manzo sunna ta manzon Allah ta muku bayanin matsalarku don ku samu waraka a ciki kun gane ko li yahkuma bainakum dan Qur'ani da sunna ta manzon Allah ta hukunci tsakaninku ra'aytal munafiqina to sai kawai kaga munafiki wanda bai yarda da Allah ba kun gane ko wanda a baki ne yadda shi da Allah amma a cikin zuciya daman bai yadda da Allah ba shine ra'aytal munafiqina kawai sai kaga wato munafiki yasudduna anka sududa suna wato kangewa suna wato kauda kai daga gare ka kai manzo sallallahu alaihi wasallam ila ghayruka zuwa ga waninka kenan su kauda kai su ki karbar maganar da kake gaya musu wani irin kauda kai kauda kai sai Allah ya ce sududan ya kawo shi maf'ulun mutlaq wato kai da kai kauda kai wanda yake matuƙa wajen kauda kai wato kauda kai kawarwa kenan wato babu ma alamun su juyo su saurare ka a za su kauda kai iya kaiwar ƙarshen kauda kai shi yasa Allah ya kawo shi maf'ulun mutlaq daga cikin ma'anar da maf'ulun mutlaq yake badawa yana bada ta'kidin zance in nace ra'aytu ya akulu aklatan ngane ko yamshi mashayatan ngane ko mashayan mu dauke shi mashayan yana tafiya lalle tafiyar ta kai tafiya ke ngane ko to haka nan wato yana suna sai ra'aytul munafiqina sai kawai kaga munafiki ya sududa anka yana kauda kai daga gare ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sududan kauda kai na gaske wato ba ma ba za ma ba wata dama da zai saurare ka saboda tsabar munafunci wanda yake ciwo ne wanda yake babba Allah ya ce fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada Allah ya mana sani sai Allah ya ce
fa kayfa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
وإن آية سند على قد جونا إذن الله يكيب غبيزا وداو كنسو سبو ديني نسلو لدائكي باما سوم دين غوشي أوعدا abinda muka fada na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi